مسابقتي اتكن كراتينا المقدمة العجية دميكي اي وانا الرانا وانا ايا ياداتي دا ايا جواسة الجمادة الثانية اكران دا جيني اما وانا سا جواسة جيب تجني سنتي ايا جواسة ايا جواسة الجمادة الثانية هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تجبود بريه اولي الصلاة رانا دا سيدي دا عشرين دا شدا جواسة biyar na shekara ta 2009 ta miladiya za mu tafi sabon fasali wanda yake faslun wannan fasali ke nan da malam ya kawo shi akan al-mashu al-jadira shafa akan wato maganin da aka rufe wato shafa akan bandeji da magani da aka lullube ciwo da shi idan kana fi a'ba'il wudu'i aw ghayriha jirhun idan rauni ya kasance a gabobin alwala ko wadan su baba ko wadan su gabobin jiki wanda ba na alwala din ba wato daga sauran jiki wa khafa min ghaslihi bil ma'i fawata nafsihi yajid ran cewar idan ya wanke shi da ruwa ransa zai halaka ransa zai halaka ai fawata manfa'a ko kuma wani amfani na jikinsa zai salwanta amfani kamar da muka ambata shine gani ko ji ko magana ko ɗanɗano ko ƙanshi ko abin nan ƙarfin jiki na jima'i ko ƙarfin tafiya ko ƙarfin kamawa da hannu duk dai wani abu wanda yake na amfanin jiki to idan ya ji tsoron wani amfani na jikinsa zai salwanta idan ya yi amfani da ruwa au ziyada ta marar ko ya ji tsoron ƙaruwar rashin lafiya ba shi da lafiya ciwo ne a jikinsa wanda ya san idan ya yi amfani da ruwa ruwan ya taɓa ciwon to rashin lafiyar nasa zai ƙaru au ta'akhkhura bir ko kuma jinkirin waraka cewa maimakon ya zamanta ya yi kwana ɗaya ko kwana biyu a kwance in yi amfani da ruwa wannan zai sanya shi sai ya yi sati ɗaya bai tashi ba au hudutha marad ko samuwar wani rashin lafiya na daban banda wannan wato raunin da ke jikinsa ko ƙirjin ko daujewar in yi amfani da ruwa yana jin tsoron ko wani rashin lafiya zai kama shi kamar masassara ko kuma hawan jini ko wani rashin lafiya na daban zai same shi fa innahu yamsahu alayhi to wannan shine jawabin to a cikin wannan halin zai yi shafa akan wannan raunin nasa asalin wannan hadithin Abdullahi ibn Abbas ne waɗansu sun zo daga cikin hadithin Jabir yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah waɗansu mutane sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tafi jihadi sai ɗaya daga cikin su aka ji masa ciwo a ƙoƙon kansa aka yi masa rauni wanda yake har ya ƙaga kan ya taɓa wato abin nan a ƙwaryar kan nasa aka zo za a yi sallah asuba yace yaya zai yi suka ce a yi ban san kana da wata rukusa ba kuma janaba ta kama shi ba mu san kana da wani wata rukusa ba sai ka yi wanka saboda haka ya yi wanka ruwa ya taɓa wannan ciwon nasa wanda ya zama sanadiyar ajalinsa da suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta musu magana ya musu magana mai tsananin gaske yace sun kashe su ne suka kashe shi su ma Allah ya kashe su ki me yasa basu tambaya ba yayin da basu sani ba maganin rashin sani shi ne tambaya yace abinda kadai ya ishe shi da sai ya yi kai mana ya rufe wajen da ya yi rauni da wani bandeji da wani kyalle ya shafa a kansa sannan ya wanke sauran jikinsa da wannan hadisi a gaskiya waɗansu malamai sun yi tawakkufi wajen ingancinsa waɗansu sun inganta shi kamar al-hafiz kamar manyan malamai na ibnu khuzaima da ibnu hibban da kuma ibnu sakkar waɗansu malamai kuma sun ce hadisin bai inganta ba musamman ma an ruwaito a wata riwayar an ce abinda kadai zai ishe shi shine ya shafa wajen ciwon sannan ya wanke sauran jikinsa ba a ambaci taimama ba a wata riwayar kuma aka ce taimama to wannan ne ya sanya waɗansu malamai ba su ga cewa wannan hadisin hujja ba ne tare da cewa inda ne wato hujja ne mai ƙarfi a mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i, kamar yadda zamu gani wajen yaya mutum zai idan ya zama cewa a mafi yawan jikinsa, mafi yawan ɓangarorin jikinsa suna da wato a rauni a jikin. To idan ma wannan hadisin bai inganta ba, wannan mas'ala, wannan hukuncin da aka ambata na shafa a kan rauni, hukunci ne wanda yake dalilai na shari'a sun tabbatar da shi, dalilai na shari'a, umumin dalilai na shari'a sun tabbatar da shi. Ko da ba a samu wani hadisi mustaqili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sauran dalilai na shari'a za su tabbatar da shi. Saboda shari'a ta zo ta tsare rai ne, ta zo ta tsare rai. Idan wani abu zai kai ya zuwa ga mutum nan ransa ya salwanta, to wannan abun sai ya sauka daga kansa. Kamar yanda idan ya zamanto tsare cin halal zai kai mutum ya zuwa ga ya mutu saboda yunwa, saboda ya rasa halal inda zai ci sai haram, to haram ɗin sai ta halatta gare shi. Saboda me? Saboda ya kiyaye rayuwarsa kada ya halaka. Domin Allah maɗaukake sarki ya ce wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kawo kanku, inna allaha kana bikum rahima, Allah mai jin ƙai ne a gare ku. Saboda haka ya nuna kan cewar kenan mutum ya tsare rayuwa, ya tsare rayuwarsa. To tsare rayuwa, daga cikin ma'anar tsare rayuwa haka tsare wani amfani wanda yake ake samun sa da rayuwa, kamar ji, kamar gani, yasa aka sanya musu diya. Yanzu idan mutum ya zamanto cewar aka yi masa rauni da zai zamanto baya gani kwata kwata, diya kamila za a biya shi, kamilar diya za a biya shi. Ko aka yi masa raunin da ya daina magana, kamilar diya za a biya shi. Ko ya daina ji, ko hannunsa ya shanye ba zai iya amfani da hannayensa ba, ko kafarsa ba zai iya tafiya ba. Duk waɗannan amfanunnuka a cikin shari'a abinda bil ijma kamilar diya za a biya mutum. Da haka ya nuna kan cewa kenan amfaninsu a jiki kamar matsayinsu kamar matsayin rai ne, kamar yadda in aka kashe mutum za a biya su diya cikakka, haka zalika idan aka salwantar masa da amfani na jikinsa, da ɗaya daga cikin amfanin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi abubuwa masu amfani na jikinsa wanda muka ambata, in ɗaya daga cikinsu ya salwanta, diya kamila za a biya mutum. Da za a yi mutum rauni ya zamanto ya rasa ji, ya rasa gani, diya ji za a bashi, har ma tafi sai ya zamanto kan cewar an halaka shi, ransa ya tafi. To saboda ganin haka shi yasa malamai suka ce to ma'anar wato abinda in mutum yana jin tsoron salwantar amfani na jikinsa, tamkar yana jin tsoron salwantar ransa ne, haka zalika salwantar gaba, haka zalika faruwar rashin lafiya ko jinkirin waraka ko kuma ƙaruwar wannan rashin lafiyar da yake ciki, ya zamanto ta gada ƙara tsanani, ta gada ƙara tsanani. Duk waɗannan sai daga cikin uzuri da suke sauƙaƙe aiki da waɗansu umarce-umarce na shari'a. Kuma wannan ya dace da abinda Allah maɗaukakin sarki yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya ɗora ma wani rai face abinda wannan rai zai iya aikatawa. Don haka duk yanda ya zamanto wani abu ya gagari mutum ya yi shi a cikin shari'a, to Allah maɗaukakin sarki ya sauke masa wannan. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, illa umartuku da wani abu ku aikata shi gwargwadon ikon, gwargwadon ikon. Yasa aka ce don haka dukkan wata ibada an rataya ta da al-qudra, an rataya ta da iko akan ayi. Abinda zaka iya yi sai kai, abinda ba zaka iya yi ba, abinda ba zaka iya yi ba sai ka bashi, abinda zaka iya yi ko sai kai, abinda zaka iya yi idan ka bashi shi zai zama to kai ne, tunda kana da iko kai. Don haka ne idan mutum ya zamanto wani abu ya same shi abu wato wajen aikin ibada, ya zamanto wani abu zai iya yi wani abu ba zai iya yi ba, to wanda zai iya yi ya yi shi, wanda ba zai iya ba ko ya hakura. Kamar alal misali mutum ne yaje zai yi sallah, mutum ne yaje zai yi sallah, an yi masa aikin ido, an rufe idan, an ce sai yayi sati daya bai sunkuya ba, bai sunkuya ba, yanda zai zamanto nauyin kansa yana kan idan, saboda zai cuce shi wajen aikin idan da aka yi. Kaga ba zai iya ruku'u ba, ba zai iya sujada ba, ko ba haka ba, amma tsayuwa a cikin sallah ba zai iya, zama tsakanin sujada zai iya, zaman sallama zai iya, to duk waɗannan ba za su faɗi gare shi ba. Saboda haka wani lokaci za ga mutane sukan yi wannan kuskuren, sai ya zamanto cewar idan suna da irin wannan uzurin sai su sallah akan kujera a zaune, ba sa ruku'u ba sa sujada, wannan dama suna da izini, wannan ma'sur ne. To amma abin da yake maisur wanda za su iya yi na tsayuwa da zama a ƙasa sai su bashi. To wannan ba hujja bane, kukure ne. Yasa malamai suka sanya wa ka'idar al-maisur la yasqutu bil ma'sur, abin da za a iya yi ba za a bashi ba saboda dalilin abin da ba za a iya yi ba. To da haka abin da ba za ka iya yi ba shi kenan sai ka kyale shi, amma abin da za ka iya yi sai ka yi shi a yadda aka koyar cewa za ka yi. To daga cikin wannan kun ga duk wannan dalilai sun suka nuna kan cewa wannan ma ya shiga cikin wannan mas'alar tamu ta idan mutum ya zama yana da rauni a wata gaba daga cikin gaɓoɓin alwala. Alal misali mutum ya kare, an yi masa falasta ko an yi masa ɗaurin kara, an ɗaure dantsen naka, ko kuma da aka yi karayar a tsakiyar dantse ce amma aka ɗauko falasta tun daga gwiwar hannu har sai gefen ɗan yatsu ne kawai ya bayyana. To wannan yana da uzuri, ba za a ce kullum ya tashi alwala sai ya je asibiti an yanke masa falasta ba, ya wanke sannan ya sake komawa a sake ɗora wata falastar. In aka ce za a yi haka ai fakurar sa'i, kuma Allah maɗaukakin sarki bai sanya mana tsanani a cikin addini ba. Ko kuma mutum ya zamanto cewar ya dauje an sanya masa aidin, sawa'un an sanya bandeji an rufe ko kawai aidin din aka sa akan ciwon da auduga, ko tashin bale aka sa da auduga ta rufe wajen ciwon, to shi ma wannan fa innahu yamsahu alayhi, sai ya shafa wannan wajen ciwon. Fa in lam yastati' al-masha alayhi masaha 'ala al-jadira, idan ba zai iya shafa akan wato ciwon ba masaha 'ala al-jadira, sai ya shafa akan wato audugar da aka sanya maganin akai, maganin da aka sa akan ciwon. Domin kaga na farko dai ga shi ciwon akwai ciwo ba magani, daujewa ce. Akwai ciwo an dauje an sa magani akan ciwon, akwai ciwo da an sa magani sannan bayan maganin an daure shi. Kaga wajen daurewar za a daura har da inda ba shi da ciwo, har da inda yake lafiyayye, ko ba haka ba. Amma magani yawanci magani iyakar ciwon, to yayin da aka daure hatta inda yake babu cuta a wajen, zai iya shafa nan wajen ko ko dole sai ya kwanci ya shafa kawai inda magani yake. To shi ne yake cewa fa in lam yastati' al-masha alayhi masaha 'ala al-jadira, in ba zai iya shafa akan ciwon ba sai ya shafa akan magani. Ya zamanto cewa daujewar ta zamanto ba zai iya taba ciwon ba, amma zai iya shafawa akan maganin sai ya shafa. Wa hiya ad-dawa'u alladhi yaj'alu 'alayhi, shi ne maganin da ake sanyawa akan cuta akan wato raunin. Fa in lam yastati' al-masha 'alayha, idan ba zai iya shafa akan wato wajen maganin ba, masaha 'ala al-isaba, sai ya shafa akan bandeji akan daurin da ake ma. Walau 'ala al-za'id ghayr al-muqabil lil-jurh, koda akan wato wajen da yake kari ne wanda yake bai dace da inda wajen ciwon yake ba. Alal misali ka ji ciwo akan farcenka sai aka yi maka bandeji, kaga iyakar tsawon farcen shi ne yake buƙatar bandeji ko? To amma sai aka yi shi da tsawo har aka daure bandeji aka daure da yatsan baki ɗaya, to kaga sauran abin da yake ƙasan farcen wannan azza'id ne, ƙari ne akan mahallin haja, ƙari ne akan mahallin ciwo, mahallin darura. To wannan ƙarin malam yace za ka shafa shi ma akai, walau 'ala al-za'id, wannan yana yin ishara ga saɓani ne, domin akwai saɓani. Waɗansu malamai sun yi saɓani shi ya rija yadda cewa ko da ya wuce iyakar yanda ciwon yake, to in ka zo shafan shi ma babu laifi ka shafa a kansa, kamar da yake faruwa da yawa daga cikin ɗaurin bandeji da ake yi a asibiti. Idan mutum ya ji ciwo, yawanci domin a riƙe bandejin kar ya fita ko a riƙe maganin kar ya fita, sai an wuce iyakar yanda ciwon yake, ko ba haka ba? To shi ne waɗansu malamai suka yi tafsiri, suka ce sai mu duba mu ga abin da ya wuce iyakar inda ciwo ɗin nan yake. Idan akwai buƙata a kansa, imma buƙatar da zai saboda ya riƙe magani, ko kuma buƙata saboda ya riƙe shi kansa bandejin ya zamanto abinda aka yi saurin wanda aka yi bai riga ya tafarkace ba, to wannan ya halatta. In ko babu buƙata aslan babu wannan buƙatar, to bai halatta ya shafa a kai ba, dole sai ya kwance ya wanke wajen. يمكن يجي من تومتين بديسة بدي بقاطع عشان والنبا كما على المثال يمكن يجي شيوة أيا أبا بن أيا أنصى أما دا أكا تهاش أوري وا في أكا كاما حر أورنطا أكا أوري لعل يا أيها كنين سبو دون دليل دون أباشي فوتو أباشي لتي لا أباشي تكي يبكس إن يجي ينولا إذن دا كون جيد ينولا دنيان أن يفعك وأن الله سيحك قلو باتا بقاطع تكي لتي أما يجي ينولا iye dai nuna kan cewa an mata bandeji har hakuri to sai akan cewa abin nan yini to irin wannan idan yayi wannan idan ya yau dari a office ya yau dari makaranta idan ya zo wajen sallah ba zai yau dari Allah ba da halatta ya shafa a nan wajen ba sai ya kwance ya wanke wajen dalilin wannan shine ka'idar da malamai suka faɗa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha da kuma al-hajatu tuqaddaru biqadariha larura ana wato bata gurgurdan iyakar kai haka dalika bukata gurgurdan iyakar ta idan abu ya wuce iyakar bukata ba a bukatar sa to dukkan hukuncin da aka rataya da wannan bukatar shi ma sai ya fadi an rataya hukuncin shafa akan inda mutum yaji ciwo saboda yana da bukatar wannan wajen da aka daure to amma wajen da ba shi da bukata ba za a bashi wannan hukuncin ba wajen da yake ba shi da wannan bukatar ba za a bashi wannan hukuncin ba wannan shi ne tafsili wanda yake ingantacce haka malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtari ya wannan tafsili akan wannan mas'ala saboda haka duk da yake malamin ya faɗa mutlaqan babu qaidi akwai wannan qaidin da malamin suka sanya wanda yake shi ma kuma ya dace da ka'idodin shari'a domin wannan ka'idar da muka ambata yana daga cikin ka'idodi da malamin suka dauko ta daga ka'idar ad-dararu daga ka'idar ad-dararu yuzal akwai ka'idodi da dama karkashin ta daga ciki akwai ka'idar ad-darurah tadhiful mahdhurat akwai ka'idar ad-dararu la yuzalu bi mithlihi da kuma ka'idar ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha wal hajatu tuqaddaru bi qadariha duk wannan sai daga cikin qawaidul fiqhiyya da suka karkashi wannan ka'ida kuma malamai duk sun ittifaqi akan su to saboda dalilin wannan ka'ida ya kamata mu kayyade dan haka yayin da mutum ya zama cewa ya wannan yana daya daga cikin abinda ya kamata wato ma'aikatan jinya musulmi mu sanar da su yayin da ake yi ma mutum wato daurin ciwo yayin da ake mutum ake daure masa ciwo to ya kamata shi ne daure ciwo din a matsayinsa mai jinya na musulmi ya san cewa iyakar abin da zai ya san cewa iyakar abin da zai masa iyakacin abin da yake bukata saboda zai so ya bukaci yin alwala zai bukaci yin wanka kuma waɗannan hukunce na Allah madaukakin sarki an rataya su da ka'idodi na shari'ar musulunci dan haka ya fahimci waɗannan ka'idodi domin kada ya sanya wannan bawan Allah ya sanya cikin wahala da ko yaushe idan ya zo zai yi alwala sai ya kwance wajen da yake ba a halata masa ya shafa ba a cikin ciwon sa sai ya daura masa iyayen da yake bukata yanda in ya zo wajen sallah wajen alwala kawai sai ya shafa wannan kuma an shari'a ta kyale hukuncin da shi mai aikin magani sawa'un likita ne ko ma'aikacin jinya ne ya zamanto abinda zai sanya ya zamanto gwargwadon bukatar wannan ciwon ne to amma kaga idan bai san shari'a ba shi ba ruwansa zai yi ne yanda yake ganin kawai zai masa sauki wataƙila in ya zo kwancewa ko kuma zai masa sauki wajen ɗaurewa ko kuma dai wani itibari daban amma abin da ya kamata ya zamanto jagorar mai jinya da jagorar likita musulmi wanda yake idan ya zo zai yi ma musulmi ɗan uwansa wato zai sa a sanya masa magani shine ya rinka duba waɗannan ka'idodi na shari'a saboda hukuncen Allah sun biyo bayan waɗannan an fahimci abin da yake tuna nuna to wannan ya dace wajen wato sawa'u wajen rauni ko wajen karaya wajen sanya filasta ta karaya duk ya shiga ciki ko yace idan aka zo a yi shi da qadarin haja gurgurdan bukatar da ake bukata in ya wuce wannan gurgurdan bukata din to zaka sanya dan uwanka musulmi a cikin garari yanda zai zamanto kan cewar ba zai iya yanda zai zamanto kan cewar ruhsar da shari'a ta yi masa ya zamanto bata halatta a gare shi ba sai ya zamanto sauƙin da ake nema masa bai samu wannan sauƙi ba kuma shari'a ta zo ta kawo mana sauƙi كفقد وإمامة كيف بنزعها wannan misalin abin da yake wato ya fice iyakar da ake bukata na ciwo kafasd kamar irin abin da ake daure ma wanda ake masa shidan jiri shidan wato alfasd abin da ake yi shine wanda zaka ga ake yi ma doki idan kaga an samu jijiyarsa an saka da aska jini ya farara har ya gama tuban ya gama farara kuma ya daskare ana ganin wannan jinin da ya farara shine maganin a wato ko wata cuta a kafar tasa ko nauyin kafar ko makewar kafa to yanki akan yi wannan yanki sai kaga jijiya za a samu a nan gefe ya daya daga cikin ba kaho bane amma shi ma kamar kalin kaho din ne duk akan fitar da jinin da ake ganin ba a bukatar sane a jiki ya daya daga cikin hanyoyin magani da shari'a ta tabbatar da shi shari'a ta tabbatar da magani da ruqya ta tabbatar da magani da abin da za a sha ta tabbatar da magani da alhijama ta tabbatar da magani da alkai lalab duk da yake an ce yin kai din makruhi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarhanta mana yin saboda tsananin sa amma alhijama kaho wanda yin kaho domin a fitar da wato jini wanda yake ake gani yana fitar jini yana fitar jiki yana daga cikin wato hanyoyi na magani wanda yake cikin larabawa wato al'adar larabawa kuma musulunci ya tabbatar da shi har yanzu kuma ana yin sa to shi al-fadl shi wannan ina jin shiban jiri ake cewa shi ana yin sa shi ma tamkar hijama ne tamkar kaho yake za a yanka za a tsaga jijiya ne sai jini din ya rinka kwarara har ya zamanto kuma yayi dai gudaji ya daina farara ya clothing abin da ake cewa clothing ko to idan aka yi yawanci akan sanya magani da abin da za a tsaure wannan wajen har sai ya wuce iyakar inda aka yanka ko kuma ya zamanto cewa wani lokaci sai a rinka daure shi da rawani idan mutum yayi rawani tunda ana yin sa ne a wajen kusa da kunne sai a saukar da rawanin har nan wajen dan ya daure da wato dan a daure inda ciwon yake to idan aka ji tsoron cewa idan aka kwance wannan rawanin da a sha wahalar wajen a mayar da shi to kaga rawani ya rufe mahallin farko ya rufe kai ya rufe jiki na fuska to idan mutum yazo alwala shi ma sai kawai ya shafa saboda ne saboda abinda aka yi ne wannan daurin rawani da aka zo aka sanya an yi shi ne lil haja saboda bukatar wato magani saboda bukatar lafiya to sai zama shi ma wannan izini ne na Aisha fa to wannan shafa da ake yi ana yin ta mutlaqan sawa'un yayin da zaka shafar sai da kai alwala cikakka sawan ki ko ta gaba ko baka yi alwala ba ba kuma shafa ne akan hufi ba ko mun san shafa akan hufi yana da sharadi sai in ka sanya hufin ka cikin alwala da ma banda wannan shafar wannan shafa ce ta larura shafa akan bandeji da shafa akan plaster da shafa akan magani da shafa akan rawanin da aka daure wato rauni da yake kai shi wannan duk baya bukatar ka zama to kan cewa ka yi shi a ka shafa shi wato kai alwala kafin ya zama to ka fara yin wannan ka fara aiki da wannan rukta amma akwai wani sharadi shine wanda nan malam zai gaya mana in mun ambaci shar'a abin da yake ba sharadi ba to amma akwai abin da yake sharadi sharadin shine yake wa yastaratu fil masl al madhkur ay yakuna jilli jasadihi sahiha sharadin wannan shafa da zai yi sharadin wannan shafa da aka yi masa rukta yayi shine ya zama to mafi yawan jikinsa lafiyayye ne wato ciwon a wata gaba ce kadan daga cikin jikinsa amma mafi yawan jikinsa lafiyayye ne wato ya zamanto cewar kamar sulutun jikinsa shine kadai wanda yake akwai cuta ko kuna ko rauni sharadi ya daya kenan au jariha ko kuma ya zamanto mafi yawan jikin nasa dukkanin jikin mafi yawan jikin nasa rauni na jikinsa wanda yake mai lafiyar shi ne akalla shi ne kadan wala yatadarraru idha ghasala sahih kuma ba zai cutu ba in ya wanke wajen da yake lafiyayye an fahimta bari mu ƙara jilla sannan sai ne muku bayanin wannan matsala fa in kana yatadarraru bi ghasli sahih idan ya zamanto zai cutu da wanke wajen da yake lafiyayye ay kana sahihu qalilan jidda ko kuma wanda yake lafiyayye din kadan ne kwarai da gaske ka allam yabqa illa yadun aw rijl kamar ya zama tufa abin da ya saura lafiya ba wata gaba da take lafiyayya a jikinsa face hannu daya ko kafa guda daya fa innahu la yabtilu sahih ba zai wanke wajen da yake lafiyayye ba wala yansahu ala aljarih ba zai shafa wato wajen raunin ba bal yantaqilu ila tayammum sai kuma sai mama kawai a cikin nan wato sai mu duba wa'annan hawal ake da su akwai hali da ake shafa akan ciwo, akwai halin da ba a shafa akan ciwo. Halin da ake shafa akan ciwo idan ya zamanto cewar kusan dukkan jikinka lafiyayye ne amma kana da ciwo a gaba ɗaya ko biyu, kamar a ce fulfin jikinka shine ka da ciwo, kamar masu kona, mutum ya zamanto kan cewa alal misali hannayenka biyu sun kone amma duk sauran jikinka lafiyayye ne, to wannan in ya tashi yazo yin alwala sai ya shafa wajen da yake wajen da yake da ciwon in zai iya, ko kuma ya shafe akan bandejin da aka yi na hannunka, sauran jikinka fa sai ya wanke, domin abin da yake mai cuta a jikin inda raunin yake kalilan ne a jikinka. An ji hali na farko ko? Hali na biyu ya zamanto mafi yawan jikinka akwai rauni, amma kuma in ya yi shafa akan inda raunin yake babu cuta, ba zai cutu ba. Kamar yanda zai zamanto kan cewa a yi ma mutum plasta, irin wanda za a ga waɗansu abin nan, Allah ya mana afwa, a ga mutum an yi masa plasta a kansa da gangar jikinsa da hannayensa, inda kawai watakila ya tsira a jikinsa shine kawai ƙasansa, to kaga shafa nan wajen inda aka yi plasta, shafa shi ba zai cutar da shi ba, saboda yadda plasta take da ciwo. Kuma ya zamanto cewar zai iya wanke sauran jikin nasa, inda yake ba a riga an san masa plasta, yanda yake lafiyayye zai iya wanke shi, to nan wajen shi ma sai ya shafa akan ciwo, sannan ya wanke wajen da yake lafiyayye. An ga hali na biyu ko? Ko kuma ya zamanto cewar, to hali na uku shine ya zamanto cewar kusan dukkan jikinsa akwai cuta, kuma zai cutu idan yake zai shafa akan inda raunin yake, kamar kuna, akwai kunan da zai zamanto cewar ba za a iya sa masa bandeji ba, so ake a bashi ya sha iska, kuma ba zai iya ɗora hannunsa a kai ba, saboda yanda ɗabi'ar kuna take, in yake zai taɓa nan wajen zai cutu. An fahimta? Ko kuma wannan kuwa ko da mafi yawan jikin nasa akwai wannan unan da raunin ko babu, inda zai iya cutuwa in yake zai yi shafa, ya iya sa ruwa ya shafa wajen zai cuce shi, to wannan ba zai yi shafa ba. Ko kuma ya zamanto cewar inda yake lafiyayye a jikinsa kaɗan ne kaɗai, a ce dukkan jikinsa akwai wato rauni da ɗaure-ɗauren bandeji sai hannu ɗaya ko ƙafa ɗaya, shi ne kaɗai yake lafiyayye, to shi ma nan wajen ba zai yi shafa ba, sai ya koma zuwa ga hukuncin taimama. Domin ya zamanto a halin wanda ba zai iya amfani da ruwa ba. Ga ruwan amma hukuncin wanda ba zai iya amfani da ruwan ba ne, tunda in ya amfani da ruwan zai ci. Saboda haka sai ya koma zuwa ga taimama. Taimaman nan kuma ita ma idan ya zamanto cewar ƙasar yadda ya taɓa ta za ta cuci ciwon nasa, sai ya ƙyale ƙasa, sai ya taɓa dutse. Tunda shi ma sa'id ne. Kun ga abin da yake rinjaya da masabar, ɗaya daga cikin abin da yake rinjaya da masabar Malik kenan a wannan matsala. Saɓanin Shafi'iyya da Hanabila da suka ce dole sai ka taɓa turɓaya. To akwai turɓayan da lokacin da za ka taɓa ta za ta zamanto maka iskali a wajen wani ciwon naka. To ka ga wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake rinjaya da masabar Malik. Kace sai ka amfani da dutse. Kai taimama amma ka ɗora hannunka akan dutse sai ka shafa. Shine yake cewa nan bal yantaqil ila al-tayammum, sai ya koma zuwa ga taimama, domin dama wannan shine al-Qur'ani ya nuna cewa ana taimama saboda rashin lafiya, shi kuma wannan hukuncin mara lafiya ne. Fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu, saboda haka Allah yake ai taimama in kuntum marda, in kun zamanto marasa lafiya, to wannan yana daya daga cikin wannan hali. وإذا تعذر مسح الجريح بحيث لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء, إذن يزمن في الشور عند رونيك بازين أشافا شبا بحيث لا يمكن وضع شيء عليه يند بازها يأتور ولا أبا أسيبا سمقونا إذن أقول وتقول أن بازها يأتور ما جميع أسيبا إذا أسيس ما جميع كو أفرى رايشي أما بازها يأتور أو دقار غاسة بكي سيسربا كو بازها يشافا شدا حنبا ولا ملاقاته بالماء, ko kuma ya zamanto ciwon ba za a iya taɓa shi da ruwa ba, فإن كان في موضع التيمم إذن أوجن قطعة تتيمم وإنين قبل من تيمم دفكة دهمي همي ذو إله ذو إيه ذو ويان همي إنكر همي في مكر جائر منك ذو دور همي ولم ضعيفيني ذو دور همي ضعيفيني ربي تشيني أكنف نذهباتي أما ضعيفيني تفكة الدليلي تفكة الدليلي قبل من تيمم ذو إنكر همي to idan cutar in ciwon ya kasance a ɗaya daga cikin gaɓoɓin taimama ne wato ko a fuska ko a hannu zuwa tsintiyar hannu wala yumkinu masahu aidan bitturab shi ma ko ba zai yiwu a shafa shi da turɓaya ba tarakahu bila mashin wala ghasl sai ya kyale shi ba tare da shafa ba ba tare da wankewa ba wa ghasala ma siwahu sai ya wanke abin da yake sauran na jikinsa idan ya zamanto cewa taɓa shi ɗin ma ba zai iya yiwuwa ba la da turɓaya wala da ruwa sai ya kyale shi domin wannan shine abin da zai iya kenan Allah kuma ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gargadan yadda za ku iya to shi abin da zai iya kenan saboda haka sai Allah ya karba daga gare shi saboda iya abin da zai iya kenan sai ya kare wannan sai ya je zuwa ga sauran gabobin da suke tula sai yi ne sai ya wanke su wa in lam yakun fi a'dha'i tayammum idan kuma bai zamanto a cikin gabobin taimama bane wajen da ciwon yake alal misali kamar a ce ya kone a ciki da baya فإنه يبطل الصحيح ويتيمم على الجريح على أحد الأقوال الأربعة وأما وجن في وينك وجن ديك لافيه ذكر ثورا جسنك ديك دلافية وجن ديك دكشيوكما في تيمما أكنسا في تيمما أكنسا أدفع قولي إيا بجكشن قولك وتوبدا هدو رومي أولا مسألة أي سابعاني وأنا سمع لما يسكتي كوي يا وينك أبن دي إيا tunda wannan da zama su a cikin gaɓoɓin taimama ba ba zai yi taimama ba ba kuma ba zai taimama ba sai kawai ya wanke iya yadda zai iya a sauran wajen kuma da ba zai iya shafa shi ba da ruwa ba zai iya shafa shi da taimama ba to wannan sai ya kyale shi ko kuma ya yi taimama ko kuma duk ya kyale abubuwan gabaki daya ya kyale wankewar gabaki daya ya yi taimama tunda wajen ba a cikin gabobin taimama ba ne wa'annan aqwal abin da ya sa duk wata matsala da harkan cewa ma maganganun malamai duk sun sassaba za ka samu babu nafsi a kanta bal yawanci malamai suna duba saunan dalilai ne na shari'a kowa sai ya ijtihadi gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi na dalilai na shari'a yasa ba a rigima a kan irin waɗannan ba a cewa sai lallai naka shi ne abin da yake wanda ya saba ta cewa wannan abin nan ko mubtadi'i ne ko makamancin wannan a cikin sabani na malamai a cikin matsala da wanda take babu nafsi wannan babu nafsi za ta tarjihi bisa abin da ya bayyana gare ka karin jayar da abin da yake karfi bisa dalilai na shari'a amma ba tare da ka aibata kauli wanda yake marjuhi ba domin kowa a cikin irin wannan kokari yake dace da abin da yake fahimtarsa ta nuna masa وإذا مسح على الجزيرة فإذا مثل يشافى أكن واتو أو دجر ماجني ثم نزعها لدواء أو غيره ثم يشري أو دجر دومي يساكتا وانو ماجن دبن كوكما وانا أبن كمر حتى كوي يجي بل يشري وانا واتو وانا أو دجر أكتامتا بني سامي إسكا كوما كمان شو وانا ثم نزعها نعم أو سقطت بنفسها ko kuma ta fadi da kanta au daga da kalin ne ciwon da kanta ta fadi saboda ya ce saboda wani dalili batala al-mathu alaiha to shafar da aka yi akai ya bashi ma'ana mutum ne da kin zaka yi sallah azhar akan au daga da take da ciwon ka sai ka shafa da bayan kai sallah azhar sai ka koma ka je asibiti cewa a canza maka wata au daga aka je aka dauko magani aka cire wannan audugar aka sake sa maka wata sabuwa kuma kai kuma ka san alwalarka bata kare ba da la'asar kai sai kai zaka yi sallah da wannan alwalar da la'asar kai yaya zaka yi sallah da wannan alwalar ne ko ko yaya zaka yi to shine yace a'a ba zaka yi sallah da wannan alwalar ba sai ka sake safa domin wannan safar da kai ta dace tunda abin ya riga ya fadi fa idza raddaha fala budda min almasah thaniya idan ya dawo da wato abin da maganin labudda ya sake shafawa akai domin ya zamanto tamkar wato ya samu tsarki cikakke kenan. Haka zalika idan mutum yana cikin sallah ne fa, to idan mutum yana cikin sallah kana cikin sallah kai shafa akan bandeji, kana cikin sallah sai bandeji ya kwanci ya fita, yaya za ka yi? Sai ka ci gaba da sallah? Na'am? Sai ka ci gaba da sallah? Ya za ka ci gaba da sallah bayan ga shi tsarkin ki ya zama ya samu tangarda? Na'am? Yawa, sai ka fita kai safa sannan ka dawo. To in ka dawo yaya za ka yi? Bina'i za ka yi ko kuwa sake sabuwar sallah za ka yi? Istimrari za ka yi, sai ka ci gaba. Wannan shi ne khilaf a wajen Imam Malik. Babu abin da ake yin bina'i a wajensa in ba a kan ru'ab ba, in ba a kan haɓo ba, saboda shi ma ya samu asali daga fi'ilin sahabbai, daga fi'ilin manya-manyan sahabbai ma a cikin idan amince daga Abdullahi ibn Umar da Sa'id ibn al-Musayyib da waɗansu daga cikin fuqaha'ul Madina. Domin al'asal in ka fita daga cikin sallah ba za ka yi bina'i a cikin sallah ba. Inna fi salati la shughla, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, akwai abin da zai ɗauke maka hankali gaban duk wani abu a cikin sallah. Don haka a ce kana sallah sannan ka fita sannan ka dawo ka tsori a kanta, wannan in ba da wani asali ba wanda yake tabbatacce a cikin shari'a zai wahala ka ce za ka wani. Shi yasa Imam Malik yake cewa baya ganin ayi bina'i in ba a halin haɓo ba kawai. Don haka al'aslam idan irin wannan ta samu mutum ya fita daga cikin sallah yaje ya mayar da ɗaurin ciwon nasa mai shafa a kai sannan ya dawo ya fara sallarsa, kada ya bina'i. Na'am. Ba wajen kawai zai shafa, ita kawai zai shafa, domin shi ne kadai wanda yake jizi na tsarkin nasa wanda yake hafita. Kuma wannan far'in ma hatta al-Hanabila sun yi muwafaka da mazhabar Imam Malik, kamar yadda Ibn Qudama ya ambata a cikin Mughni. Idan mutum yana cikin sallah sai ya zamanto cewar ɗaurin da ya yi ma ciwo ɗin ya faɗi wanda ya shafa a kai, to sai ya fita daga cikin sallah ta ɓaci, sai ya dawo ya sake shafa, sai ya je ya shafa, ya yi shafa a kai sannan ya zo ya sake sallarsa sabuwa. Wannan yana daga cikin wato sauƙi na shari'ar musulunci, yanda wato ba ɗora mana abinda wato zai zamanto ya yi zamanto tsanani a gare mu a cikin addini ba. Kuma koyaushe, har a koyaushe, Allah maɗaukakin sarki yana son a cikin wato in yi mana irin wannan ni'ima, yana cewa domin mu zamanto masu godiya a gare shi. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واكي واتو يجو بيا ذا الله مدعوك كي تركي إذا مكا فهمشي إرو وان أنه كن شوك شنا شريعة سيما هنجو إرو رحمر الله أجرين دين دا الله مدعوك كي تركي يسوك أمنا بيس أنا تابا منا با سوين دا الله سوين دا أكت أنا تابا وإنسا الأموني دا كي غبان أمو. وانا بادي تنين مسحو على الجبيرة mu dora wani fasalin ko kai tambaye to shi ke nan to na ko ya kira san tambaya ta farko ta kwaya ce shi duk lokacin da zai yi wanka sai ya zuba Dettol a cikin ruwan wanka, zai yi wankan janaba da ruwan? To yayi ga amsa wannan tambayar, a yi gani zai yi wankan janaba da ruwan? Da ruwan Dettol? Ya a cikin wani irin wanka? A cikin wani irin wanka? Ai wankan gawa ne, amma ya jinkirta ruwan. Alidani ne ya ce za a iya sanya, ai da ana zuba magarya a cikin ruwan ruwa. Shi ne a cikin makarfi ne, a cikin ma na wankan gaba da ɗin nan. Wat alfi akhirihinna kafura. Wajen wankan ne da magarya ne a cikin kowanne, amma na ƙarshe ne za a sa kafo. Saboda haka duk sharadin ruwa ya zamanta yana nan a cikin asalin halittar. Dettol ko zai canza shi, zai canza warinsa, zaka jina warin dukan har ma kana ma ga yayi garban te gare yayi garban te kuma farar kafa wannan ya fitar da shi daga cikin alma'u tahur da aka za a iya wanka jaraba da wannan ruwan dukan din ba a wannan yake ya halatta a yi sallah da tufafin da maniyyi yake tare da shi babu laifi a bisa abin da muka rinjayar na cewa almaniyyi maniyyi zahir ne saboda haka idan mutum da maniyyi a cikin tufarsa babu laifi idan ya yi sallah da ita sallah ta taba shi ba kamar yadda hadisin Aisha radiyallahu anha ya ce ta kasance tana tankar maniyyi a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi sallah a haka kwarai wannan shine dalilin abin da muka rinjayar kenan a cikin karatu na'am idan mutum makafi ne zai hada sallar azhar da al'asr to ya iya taimama daya kwarai zai iya taimama daya zai iya yin taimama daya domin a lokacin nan abinda isa abinda zai sanya shi ya sake wata sabuwar taimama ga sallar al'asr babu shi dama abinda sai aka ce sake wata sabuwar taimama ga sallar al'asr sai cewa in lokacin sallar al'asr ya zo ya kamata ya tashi ya sake neman ruwa in har bai samu ba sai ya zama hukuncin halaccin taimama lokacin ya halatta a gare shi ya sake wata taimama ba zai dogara da wancan taimama ta farko ba amma yayin da zai jam'i tsakanin sallolin farilla azhar da al'asr ko magriba da isha zai yi da taimama guda daya a bisa abin da yake mafi rinjaye na maganar malamai na sabanin malamai wannan yake mutane so kasance a cikin jirgi ko cikin menene ko cikin sel a kulle ga lokacin sallah yayi shi ya halatta su shafi bangon ko kasa alhali an sulunce wajen da suminti kuma idan za su yi din ina za su fuskanta idan mutum yana waje wanda yake ba zai iya ba shi da ruwa ko ba shi da abin da zai yi taimama da shi shine mun sha ambaton wannan matsala shine faqilul tuhurain wanda ya rasa abin da zai yi tsarki da shi zai sallah a haka kamar yadda Imam al-Bukhari ya rinjayar na hadisin Aisha wanda suka tafi neman mata wato abin wuyanta da suka je lokacin sallah yayi babu ruwan alwala kuma lokacin ba a saukar da ayat taimama ba ba a saukar da halancin taimama ba sai suka sallah a haka to haka wanda ya rasa inda zai yi taimama hukunta kamar wa'annan ne su Usayd ibn Khudayr kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake sallah ba dangane da kibla kuwa idan zai iya taharri ya iya karga da inda kibla ta yi kamar a cikin sel ko a cikin jirgi zai a cikin jirgi zai iya tashi ya je waje wanda yake kamar tsakanin kujeru kamar akwai ɗan lokuna haka da akan ɗan samu a cikin jirgi idan zai iya in ya je wajen wannan lokon ya fuskanci inda kibla take ya ijtihadi shi kenan yayi idan kuma zai iya fuskanta ba ko bai gane ba ko kuma ya gane inda kibla take amma yanda yanayin jirgi yake ba yadda za a iya fuskantar kiblar sai ya inda duk ya fuskanta inda ya sauka gare shi domin wannan shine abin da zai iya Allah madaukakin sarki kuma ya ce ku ji tsoron Allah gurgurdan ikonku wannan yake idan mutum ya taimama a cikin mota to yaya zai yi sallar tunda babu guri ko ina idan mutum zai yi idan mutum a cikin sallah yake kamar irin in mutum a cikin bus yake a cikin mota wanda ba zai yi a tsaya ba lokacin sallah ya yi ba zai yi a tsaya ba lokacin sallah zai fita to sai ya sallarsa a haka a cikin bus din ba tare da ya sauka ya yi ruku da sujada yanda ake yi ba sai ya yi gwargwadon iko a haka in kuma zai iya yi a cikin bus din kamar irin tsakanin hanya inda zai tashi ya kabbara ya yi ruku ya sujada in wannan za ta yi a gare shi yayi abinda dai aka mutum da ya rike wannan ka'ida fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko to a cikin wannan kuma ki yi wannan ka'idar da muka ambata al-maysur la yasqutu bil ma'sur duk abinda za ka iya yi a cikin sallah to wannan ba za ka kiyinsa ba saboda wani abu daban wanda yake shi kake a shine ba za ka iya yi ba abinda za ka iya yi din ka yi shi abinda ba za ka iya yi ba sai ka hakura da shi amma inda za ka iya to ka yi shi domin shine yake cikin ikonka sannan wannan ita niyya fadan ta ake yi ko kudurta ta ake a cikin zuci shi ma wannan mun sha ambato ita niyya a zuci ake kudurta ta ba a fadanta yana daga cikin abinda malamai suka yi malamai da dama suka yi inkari to suka ce yana daga cikin bid'a da aka kirkiro a cikin addini da ba ta da asali wani ce idan taimama ta kama mutum a lokacin da ba za a iya yin wanka ba sai yayi alwala saboda rashin sanin hukuncin taimama menene hukuncin sallolin da yayi da wannan tsarkin zai rama su qatalahumullah innama fi shifa'ul ayyi su'al wa rakar jahilci shi ne tambaya
wato ma'ana yanda baka sani ba wajibin da yake a kanka shine sai tambaya to in baka tambaya ba sai kai injiya kace to ai ina ganin abu kaza ne to ina ganin ka wata amfani ka ba yayin da kai duka ina gani ilimi ya bayyana gare ka duk wannan abin da kai duka ina gani sai karama shi da kai ba saboda haka a cikin irin wannan hali kake karda da iya sallolin da kai da wannan alwalar ta kuskure sai karama waɗannan salloli amma inda fatawa ake maka to wannan shikenan babu laifi a abin da din kai domin ka sauke nauyin da Allah ya dora maka wai ce wannan mutum zai iya yin wanka a maimakon alwala ko da bai yi alwala a cikin wankan ba idan mutum yayi wanka abin da yasa wanka ake cewa wanka yana ɗauke alwala saboda yayin da za ka yi wanka na ƙarfi kana yi ne da yin ƙarfi amma ta yaya za a yi kai wanka in ka yi wanka ba da yin ƙarfi ba to wannan ba zai zama maka a maimakon alwala ba in ka yi wanka ba da yin ƙarfi ba haka zalika da za ka yi wanka da niyyar tafiya juma'a wannan wankan ba za ka yi alwala da shi ba ba za ka yi sallah da shi ba in ka yi niyyar wankan ne da niyyar tafiya juma'a domin ba wanka ne wanda yake na ɗauke ƙarfi ba dole sai ka yi niyyar ɗauke ƙarfi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam innama al'amalu binniyya wa innama li kulli imri'in ma nawa da niyyar ƙarfi ba da wannan wankan nasa ba zai zama wannan wankan nasa mai ɗauke karin da ke tare da shi ba sannan wani ya buɗe da addu'a Allah ya saka masa da alheri akan addu'o'in da ya yi yake yana buƙatar a saka mahaifinsa a cikin addu'a don neman Allah ya shirye shi da mu baki ɗaya a bisa halin da yake ciki wanda ya saba wa shari'ar musulunci da fatan Allah ya shirye shi da duk musulmi baki ɗaya to Allah maɗaukakin sarki ya shirye mu baki ɗaya kuma Allah ya shirye wannan mahaifi naka Allah ya ba shi istiqama akan tafarkin Allah dan sai da sallalle a kai lokaci to ai sai ku tsaya wanda suke rubutu su kula ko kuma an yi dole rubutu su a cikin nasu wannan yar uwa take cewa mijinta tare da matarsa suna yin wasa har ya kai ya sa hannu a farjinta amma bai yi jima'i to anan matar za ta yi wanka kenan idan ta yi inzali idan ba ta yi inzali za ta yi wanka idan kuma ba ta yi inzali ba to ba za ta yi wanka ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa ma ummu sulaim da ta tambaye shi akan mace idan ta yi mafarki irin yadda namiji yake mafarki za ta yi wanka yake idan ra'at al-ma idan ta ga ruwa wato idan ma'ana maniyyi ya fito ta yi inzali za ta yi wanka amma in ba haka ba ba za ta yi in ba haka ba ba za ta yi wanka ba wannan yake yana tambaya ne kan hukuncin saukar alkur'ani da jama'a suke haɗuwa su yi domin wata buƙata kowane mutum ana ba shi wani juz'i ya karanta to wannan abin nan alkur'ani kamar yadda Anas ibn Malik yace akwai da'awa akwai du'a da'awa mustajaba inda kulli hasna ko yace aka sauke alkur'ani to idan mutum dan haka ne su sahabbai idan suka zo yin sauka kamar yadda Anas ibn Malik yake yi haka zalika an rawaito daga waɗanda ba suka biyo baya daga cikin malamai kamar malamin Imam Ahmad Mu'tamir ibn Sulaiman suna an rawaito daga gare shi suna yin wannan idan suka zo yin sauka sai su tara mutanen gidansu in yi sauka sannan yayi addu'a su ta amin saboda samun wannan kadai samun addu'a mustajaba yayin kowace hatma ta alqur'ani to idan mutane suka haɗu kowa ya karanta wani juz'i na alqur'ani ba wanda ya sauka alqur'ani a wajen amma da baki ɗayan su za a ce kowa duk sai ya sauka alqur'ani to za su ɗauki hukuncin wannan ko za su ɗauki hukuncin wannan ba wallahu ta'ala a'lam na'am wannan ce gani ai shike na ai sun da ayyuka na ladan da addu'a ai ta addu'a ibada ce to addu'a huwa al-ibada haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharadin ne sharadin ibada sharadin karban ibada ne sharadin ta ikhlas to wanda aka yi aka kirga aka yi masa hasafi akwai ikhlas ajin an ji ladan sa anan amma da ladan can ne to shi ne sai ya karka sai a tsoraka wannan ibada ce da Allah zai amsa to amma tunda ba ta zama to ibada ba aslan ka ga baki dai babu zancen karban addu'a a wajen in kaga an yi irin wannan an ta an samu dacewa to ta dace da kaddara ne kawai amma ba wai wannan addu'a ce ta kawo ba da kuma shi ne hukuncin wanda ya raka atai fajr a gidansa sannan ya zo masallaci ya yi tahiyatul masjid kafin zuwan liman wannan matsala rigimar abubuwan da aka na itikadi da aka sanya a cikin salatu safi amma dan ma'anarsa sahihi ne kuma a imamu kamar imamu Shafi ya ma'anar sallallahu alaihi wasallam salatu da fijar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba a wajen buɗe littafin sa ar-risala yace allahumma alhamdulillah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kullama dhakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun da wannan ya buɗe littafin sa ar-risala kuma kamar abdullahi ibn mas'ud shi ma wannan ya zo da isnadi ingantacce da hayoyin da hayoyin hadisi ne sahihi sai idan ɗayan ku je ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati idan kullu fadin da yake ya fi kowanne yace sannan ya ambata salawatullahi barir rahim wal malaikati muqarrabin ala muhammadin abdullahi idan ka sai yanda ya ambata yana daga cikin kamar yanda ya zo a cikin addu'a ana qabarani kuma idan kai ma ya kawo shi a cikin jilaul arham wannan ya nuna kanta wato babu iskali dan mutum kayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba da kiga da tazo ba bigimar kace wannan salatin shine yafi ko kuma kace shi zaka yi a wurin da aka ce ai salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam babu salatin da zaka yi a cikin sallah an ba salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba babu salatin da zaka yi wajen sallar jana'iza an ba salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba kuma duk inda aka ce ana so a yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine samu cikakken ladan da ba a ko shakka ya samu wannan ladan amma wanda ku dai wannan bai dauko wani kija daban ko na wani malami ko na wani daban ko nasa yace yayi to wannan yana nan abin ya dai abin da yake ba a ce masa abin da ya haramun bane amma samu wannan ladan da aka ce masa sai dai zama to ana masa dai kauna wata kila amma wanda yake da tabbas zai samu shine wanda yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin inda ya umarni yake ai salati yana nufin ai salati da shine ya koyar da shi wannan yake ne hukunci ya san farce idan mutum yayi sallah alwalar ta kana nan eh kana nan an kan ta abazin alwala dan mutum bayan yayi alwala ya yanka farce ko ya yanke gemu ko ya aski ba sai ya saki shafar kai ba sai ya saki shafa gemu ba baya sai ya saki daukar ruwa ya saki wajen da ya yanke farce ba wannan ya yi sai dai yana daga cikin ta'ammuli ita gura da iri a cikin addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a samu mutane wanda suke suke yi ta gura da iri a cikin addu'a da kuma cikin karfi shine cikin alwala wanda zai ga yayi alwala dan ya aska farce dan ya yanke farce yace ya ga ta kawai wanda to in mutum ya haka ya saba sunna ya san cikin babu wadannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi su a ƙarshen zamani wannan ce wace addu'a ake yi idan za a fita daga gida da dawowa hawa abin hawa farkawa daga bacci a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kace na karanta har nayi shiri zan fada to sai dai sai 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 wasu kai wani ai ka samu hikimin muslim min aktari kitabi wa min aktari kitabi wa min aktari kitabi wa sunna hikimin muslim ya nan an fassara shi da turanci da hausa da bangladesh da malai da chinese duk kusan yaren duniya ina ga ne wanda ba fassara hikimin muslim da shi ba kaje ka samu sai ka karanta shi insha Allah za ka samu duk waɗannan addu'o'i ka karanta su ka haddace su har ma an samu waɗansu ma sun yi shi da hausar boko duk da yake malamai suna malamai sun yi fatawa na rashin da halatta a rubuta alqur'ani da hausar boko ba kuma wannan shine sahihi amma waɗansu malamai sun halatta ne haja buƙata a rubuta waɗansu addu'o'i da waɗansu ɗan surori ga wanda yake sabon musulmi bai iya larabci ba domin ya koya ya haddace saboda ya bauta ma Allah ala bayyana wanda bai iya tafi larabci ba in ya samu wannan wanda aka yi shi da hausar boko sai ya karanta ya haddace wannan yace mace ce ta sha azumi guda tara ba ta rama ba har wani watan azumin ya kama kuma har ya kare ba kai ko ɗaya ba yanzu ga shi wani watan azumin ya kusan kamawa yanzu me ya kamata ta yi abin da ya kamata ta yi shi ne ta kokari ta rama kuma kamar yadda Ibn Umar ya kasance yana fatuwa akan wannan a kowace rana ta ciyar da miskini ɗaya duk wanda ya tafi yin saki azumin Ramadan bai rama su ba har wani Ramadan din ya zo to in ya tashi rama wancan in ya tashi ramawa bayan wannan Ramadan din tunda wato har yayi tafiya wani Ramadan din ya zo bai rama ba to a maimakon kowace rana sai yayi kafara shine ci da miskini daya mudu daya ci da miskini yawanci a shari'a ba kai yade ba to malamai ne suka yi kan cewa sun aba mutum mudu daya amma wata kyau kaje ka sai masa wake da shinkafa ko abin nan ko biredi da shayi abin da bai za a ce da wannan abin ne ana shi ka baki yaki ita kace zaka baki abin nan ganye ganyen abinci kaje ka sanya shi ya sa wahalar sarrafawa ka baki da fatte din yaki domin Allah madaukakin sarki yana ya rubuta istani akan komai in ka ta yi istani nan wannan ga wanda yake baki da izini kenan amma wanda yake baki da lafiya wanda yake baki da lafiya wanda yake baki da lafiya kuma alal misali mace ce ta sha azumi na al'ada sai ya zama cewa ta sha azumi goma saboda al'ada sai ya zama cewa sauran kwana goma sha ɗaya ramadan ya kama ta tashi da niyyar gobe za ta tashi da azumi sai rashin lafiya ya zo mata sai rashin lafiya ba ta samu sauki ba sai ana yi gobe za a tashi da azumi ta ga wannan kwanakin tana da azumi to nan ba ta ciyar ba duk da saboda wannan shi ne ya aiki da wajibi ya ayyana a kanta to yana ayyana a kanta ta zama to kuma tana da azumi rashin lafiya ya zo mata to a nan wajen ba za ta ciyar ba duk da yake a sauran shekara tana da damar ce amma wannan damar an tsane ta tana da iko to lokacin da ya yana a kanta ya zama ta samu izini sai ya zama ta wannan izinin nata ya amfane ta bari in ƙara wannan tambayar iko sai na tafi a fara ko da aka wannan ne a lokaci da na nuni ba ba a ce safa da rana da daddare ba a lokaci ka san abin nan ya ce da wannan abincin da ake ci a da wannan muke da wannan tsari abincin da ake ci saboda haka in ka bawa mutum abinci yake ya take shi kenan kamar ya ci abincin wannan ranar ne ba shi da wannan yake tambayar ita ce lokacin da mutum yake sallah ya dago daga ruku zai sake dora hannunsa akan kirjinsa ne ko kuma zai sake su ne wannan kamar da muka rinjayar ba zai sake dora hannunsa akan kirjinsa ba zai sake su ne saboda hadisin Wa'il ibn Hujr haka ya bayyana riwayar da ta ambaci kan cewa zai sake dora riwayar da ta yi ifilaki cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yana tsaye yana dora hannunsa akan kirjinsa wanda ya dace malamai suka ce tunda an ce yana tsaye sai zuwa daga ruku ma tsayuwa shi suka amfani da wannan riwaya ce ta zo a dunkule to wata riwayar ta bayyana riwayar Za'idatu bin Qudama الثقفي تبين كمان بيت أسيطنا أبي داود بصنا النسائي تبين شواء لوكس اللي عمل صلى الله عليه وسلم لوكس اللي أقصاها الناس إنه لوكس اللي يجب أيور صلى في فقراءة بعد أيور تقوى هذا الرفوع بقى تسيوا أن نبعوا الله إما بفاتي لأفكي لأنك نبعوا تفكي بقى يدعوا الله يبقى سوء أفرق دنيا أعنسة يكي وانا أصل أي مسا بياني من ور كروة أصل أي كده حديثي ميروني شيا هلكة كما أعلاني يا هلكة akuma ina ne da halatta ba shi hadisai da isai na cikin bulogin maram za a iya aiki da su ne ko ko a'a wato malamai sun saba akan hadisi da'if mazhaba uku ce mazhaba ta farko suka ce ba za a aiki da hadisi da'if ba gabaki ɗaya wanda suke mazhabar imamu al-bukhari da imamu muslim da al-qadi abu bakar ibn al-arabi duk akan wannan suke in dai aka ce hadisi da'if ne to ana shakkar wato danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka bai halatta a aiki da shi ba kwata-kwata waɗansu kuma suka ce hadisi da za a iya aiki da shi mutlaqan komai za a iya aiki da shi suka ce saboda ana rawaito wannan mazhaba daga Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud al-Majrisi saboda suna cewa an yi Imam Ahmad ya ce al-hadithu da'if awla min ra'yi ar-rijal to aiki da hadisi mai rauni yafi ijtihadin mutane ijtihadin malamai za ka samu hadisi mai rauni to a wajen su gara a je da aiki da hadisin bisa a bi ijtihadin wani malami wanda ya yi shi bisa waɗansu ya bisa fahimtarsa na shari'a mazhabar Imam Ahmad kenan to waɗansu malamai kuma suka ɗauki mazhaba tsakatsaki suka ce ya halatta aiki da hadisi da'if a cikin janibin wa'azi da fa'aitarwa da tsoratarwa da zaburarwa kan ayyuka na gari amma shi ma da sharadi da farko dai ya zamanto hadisin ba mai tsananin rauni ba ne ko yayin da ake aiki kada a yi itiqadin kan cewar ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a dauka akan cewa wannan dan dai wato ai ihtiyati ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zamanto kan cewa kamar ka dai sauki wato kai aiki da shi ta fuskar ihtiyati ta fuskar wato shiga cikin wato a halin aminci da alhadithu da'if shine inda hadith ya zamanto kan cewar babu abin da ya karfafa shi sai dai halarta a aiki da shi ba. Daga cikin abin da ke ƙarfafa hadisin da'i ya zama ta sahabbai sun yi aiki da abin da ke cikin sa. Domin dai hadisin da malaman hadisi suka riga suka yi hukunci a kan cewa a wannan hadisi ya mai rauni ne, bayan sun bincika duk yadda za su ƙarfafa shi, sai dai za su ƙarfafa shi. Inda ya ƙarfafa shi zai zama ta hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ka za a yi aiki da shi. To in suka ce da'i ne kuwa, ma'ana sun duba dukkan hanyoyi hadisin bai inganta ba, to ba za a yi aiki da shi ba. Inda kuma hadisin cewa idan aka zo za a yi sallah, ka rasa sutura. To ka ja layi haka ba zaman to maka sutura duk yanda aka ba a ƙarfafa wannan hadisin bai inganta ba da ihi ka ga ka ce za ka yi aiki da shi ta fuskar ihtiyaɗi kamar ka ƙirƙira wani abu ne a cikin shari'a to da ka al'aula mutum kada ya aiki da shi shi yasa ne ma imam malik ya rabu wannan hadisi ya ce wala ibnu qasim ya ce wa kana la yara malikul haq imam malik baya ganin cewa ai wannan dan to hadisin bai inganta ba to haka zalika a sauran hadisai din misalan su da yawa wannan ina ganin a take amma dan gane da hadisai da suke da isai a cikin bulugul maram da yake cewa ya halaka aiki da su abin da yasa al-hafiz ibnu hajar yake kawo domin ya nuna maka cewa duk hadisin da yake kawowa zai nuna maka cewa malamai sun yi ga hujjar malamai akan abin da suka faɗa a cikin an fahimta dan wani malami shi yana ganin wannan hadisin din ba da'if bane ya saka hujja da shi ya saka madhhabarsa akai da ibnu hajar da ya kawo hadisi ya tabbatar da cewa da'ifi ne dai ya nuna maka kan cewa abinda wannan malamin ya gina madhabarsa ko ya gina fatawarsa ko ra'ayinsa akan wannan matsalar tushensa mai rauni ne bai inganta ba kai ɗaliban hadisi da yanzu ka tona shiga ilimin hadisi ka san wannan shi yasa yake cewa ba wai ya ka shi bulugul maram ya kira shi a bulugul maram min adillatil ahkam zai nuna maka dalilan hukunce hukunce wata kasu uku min tabi shiga cikin ajin masu ijtihadi kai abu da dole masu ijtihadi to gane masu ijtihadi ya kike ijtihadi shi ne kawo maka da adillatul ahkam sai kawo akwai wani babu hadisan da ake hujja da su a wannan babu sawa'un sun inganta ko ba su inganta ba domin ka san nasiran malamai ka san daga inda malamai suka kiro duk abubuwan da suka faɗa saboda haka ba wai ya ba yana nufin cewa duk hadisan da suke cikin bulugul maram da suka da ita za a aiki da su ba ko kaɗan ba haka yake nufi ba na'am to akwai na'am kawai tare muna tafiya a mota tana tare da Muharrama ta zara da Muharrama ita ya zara da Muharrama ai Muharrama taba ta baje ta ya kai cewa wani tunda kun zala kusa zaman mota ya ga sallah za ta kasance saboda za ta sallah kuma jikin rafin taba jikinta in Muharrama ce babu iskali ko akwai iskali nan mun faɗi kan cewa Muharrama don jikinta ya taba jikinta sallah alwalarka ba za ta warware ba alwalarka ba za ta warware ba sai sai idan kai da wasu malamai suka faɗa yake sai sai idan mutum ya zama ta tantiri ne malamai sun yi magana a kan wannan wanda yake masturi da fasikanci to shi kan in yi ta Muharrama kamar sai ya rawani masa alwala wal iyad billah abinda ma ka ma mai ne ki isharar ga wannan dan saboda ma kan ma mutum mai kawo wannan cikin zuciyar afiya ba abu ne wanda yake abu abinda ya saba dabi'ar da Allah ya halicci mu fitar da Allah ya halicci mu tani akai to amma idan ya zama to kan cewa wata ce take zama kusa da ita wal iyad billah to a nan wajen abinnan ba zai yi zama to kan cewa ke sallah kuma jikin ka ya taɓa jikin ajnabi ba ba ta da alwala kuma kana saban Allah saboda ka bazai ake kuma kana yin kana ibada kuma kana saban Allah ba kawai mutum yana sallah ne yana saka nan bazai zama fattakullah wannan lawa ta kai zai ta lalaya ni fattakullah ma tabatu manafi aiki anan ba saboda a cikin wannan illa kake fattakullah ma tabatu anke ma na haifukum anhu fajitani zu abinda aka hana ku bai wato a kisa malamai suka dauki ka'ida al-hazar muqaddamun ala al-mubih abinda aka hana shi ake kaddamarwa akan abinda aka hana ta yake ne wannan wajen yake ne wannan shi ne fattakullah mustaqatul ilahi fattakullah mustaqatul ilahi kafta daga saban Allah kare ne wannan wajen da kake na'am
Gracias.
باب رخصة رخصة باب وتروك هذا أكثر يوم مرة لا فيها كده يصلى فذا إندي بعد أنت ما في سياسة فيها زي مثلا كذا بعد سياسة فيها زي مثلا كذا إيه أكل جدنس زي إيه يصلى أجيب أن جدنس زي إيه يصلى إندي يصلى أجيب أن جدنس أشكين أشكين ده أي واد ركوعي ده جلا واجبيني إذا بدي إيه يبقى أنا أجيب أن جدنس ده أي واد ركوعي ده جلا أما زي إيه أجيب أن جدنس ناس أزوني هو أكل جدنس ناس أزوني يا أيامي إما زي إيه أزوني بقى زي إيه أقولش يا أيامي وهكذا حتى يا كي إندي يصير في أجيب يصير كأي زي إيه يصلى دين زي نعم سؤال كم بقى كذا من كذا كرشي نعم وكان بدينه أسامة جارين ولا يا إنجنتا يا إنجنتا دقى حديثهم أنس ابن مالك نال أبو طلحة الأنصاري دع نفس الله عليه وسلم يومتها حتى ذلك عبد الله بن الزبير ما شما أن رؤيته نفس الله عليه وسلم يومتها أما كنا صلى بإقامة إن في الله حديثا بس إنجنتا بقى بس إنجنتا بقى تدي في إلي ولا يا إبقى تصلى حديثا بس إنجنتا بقى أما كما wannan kuma malamai suka karbi aiki da shi sai haka idan an yi aiki da iyawa ne da cikin hadisin da'if da ake aiki da shi saboda fatuwar malamai da kuma aikin malamai da mijidan abin da ya nuna subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
wa ma adraka ma at-tariq